sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da dare na yau Litinin 9 ga watan Maris shekarar 2020. Baba ya kuma kirin jarida Yusuf Aliyu Harande, muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta nada Alhaji Aminu Ado Bayero, wato sabon sarkin Kano, bayan da ta sauke Malam Muhammadu Sanusi na biyu daga mulkin Kano. Lamarin da ya sa muka tattauna da tsohon shugaban Najeriya kuma chairman committee da ke shiga tsakanin bangarorin biyu, General Abdulsalam Abubakar, wanda ya mana bayani akan batun da ake cewa rashin sa bakin shugaba Muhammadu Buhari shine kai ga daukan wannan matakin. Akan wannan batu ne kuma za mu so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yanda kuke kallon wannan dambarwar. Lamarin mu lambar mu kamar kullum ita ce 2025 2055 2655, a kara daya da kuma alaman kari kafin a jero lambobin. Wasu kanawa kuma sun bayyana ra'ayoyinsu akan wannan batun na sauke sarkin nasu. Muna kuma dauke da rahoto daga Jamhuriyar Niger, inda shugaban kasar ya jagoranci bukin rantsar da sababbin wakilai na Majalisar Dokoki na kasashe ECOWAS. Bayan haka muna tafi da labaran wasanni, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yammaci. A yau Litinin, kasar China ta bayyana da samun adadin mutane mafi karanci da suka kamu da cutar coronavirus, yayin da a kasar Italiya kuwa kashi daya cikin hudu na kasar aka killace su. Kan fasinjoji da ke cikin jirgin shakatawa ke shirin tsayawa a jihar California ta nan Amurka, bayan an samu wasu daga cikinsu suna dauke da cutar. Hukumomin kiwon lafiya a China sun ce an samu karin mutum 40 da suka kamu da cutar. Wannan shine mafi karanci da aka samu tun daga watan Janairu, kafin gwamnati ta saka wata dokar ta bace akan tafiye-tafiye da kuma taruwar jama'a da ke a yankunan da cutar ta yi kamari. Italiya dai ta fara killace mutane daga yankin nata na arewacin kasar, wanda ya hada da yankin jihohin Milan da Venice. A jiya Lahadi an samu karuwar mace-mace da suka kai daga 133 zuwa 366. Kafar yada labarai ta gwamnati a Sudan ta bayyana da rahoton cewar Firayim Ministan kasar yana cikin koshin lafiya, bayan an so a hallaka shi a wani hari da aka kai mishi a yau Litinin. Gidan talabijin na kasar ya ce Abdallah Hamduk yana kan hanyarsa ta zuwa ofis ne lokacin da aka kai ma gwamman motocinsa hari na bom a Khartoum, babban birnin kasar. Babu dai wani wanda ya dauki alhakin wannan harin. Hamduk dai ya zama Prime Minister kasar ne a watan Agusta, bayan cire shugaban kasar Umar al-Bashir mai mulkin kama karya. Wata zanga-zanga da aka yi a fadin kasar ta nuna rashin amincewa da gwamnatin. Ana dai tsare da Bashir a gidan kurkuku na Koba, inda aka rufe mafi akasarin masu adawa da shi, kuma aka dinga gana musu azaba. Gwamnatin Sudan ta ce za ta mika al-Bashir ga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya don a gurfanar da shi. Zababban shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani da shi da abokin takararsa Abdallah, kowannensu ya gudanar da bikin rantsar da kansa a matsayin shugaban kasar a yau Litinin, wanda hakan ya ƙara zafafa rikicin siyasa a ƙasar da haifar da wani ƙalubale ga yunkurin kawo zaman lafiya da Amurka ke jagoranta. An dai jinkirta bukukuwan biyu don a bada damar samu a daidaita su, wanda Amurka take jagoranta wannan daidaitawar a bangare na diplomasiya. Amma dai a baya, bayan sa'o'i da dama, aka ci gaba da bikin. Gani ya fara shan rantsuwa a wani biki da aka nuna shi kai tsaye ta gidan talabijin, kuma daga cikin jami'an kasashen waje da suka halarci bikin sun hada da jakadan Amurka Zalmal Kazkadi da kwamandan rundunar kasa da kasa Scott Milan, duk sun halarci wannan taron. Shi kuwa Abdallah ya sha rantsuwar aiki ne a ofishinsa. Duk bukukuwan dai an nuna su ta kafar talabijin a wasu gidajen talabijin na kasar, inda wasu gidajen talabijin suka nuna bukukuwan a rabi da rabi. Yau Litinin kasar Germany ta ce kungiyar EU tana duba yuwar karbar yara kusan 1,500 ɗan gudun hijira da yanzu haka suke wasu sansanoni a Gerka. Ana gudanar da wata tattaunawar jin kai a matsayin tarayyar Turai a game da niyyar karbar yaran. Wata sanarwar gwamnati ta ce muna so mu taimaka wa Girka wannan mummunan yanayi na bil'adama da take ciki. Za mu karbi yara 1,000 zuwa 1,500 daga kasar ta Girka. Sanarwar ta zo ne bayan shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta gana da haɗakar sauran jam'iyyun da ke mulkin ƙasar domin tattauna matsaloli na 'yan gudun hijira da kuma annobar cutar coronavirus 19. Ana dai sa ran shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan zai gana da manyan jami'an kungiyar ƙasashen ta Turai EU a Brussels a yau Litinin don tattauna matsalar 'yan gudun hijira da ke shiga cikin ƙasar ba kai ba dama.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu kai ga labarin sauke sarkin Kano, bari mu faro daga Jamhuriyar Nijar inda shugaban kasar Isufu Muhammadu yau Litinin ya jagoranci bukin rantsar da sababbin wakilai na Majalisar Dokokin Kasashen Yammacin Afirka a ƙarƙashin inuwar ECOWAS a birnin Yamai domin soma aikin wakilcin al'ummomin yankin tsawon shekaru hudu masu zuwa. Ga dai Sulemu Muni Barba da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Kimanin 'yan majalisa 115 daga cikin 15 na yammacin Afirka ne suka yi rantsuwar kama aiki a yau Litinin 9 ga watan Maris a yayin bikin da shugaban rikon kungiyar ECOWAS Isu Muhammadu na Nijar ya jagoranta a birnin Yamai da majalisar rokokin ƙasa Bukari Sanzilli da daga cikin masu wakiltar al'ummar Nijar a wannan sabuwar majalisa.
Kowa ya san aikin dan majalisa, akwai matsaloli da dama a cikin al'ummar mu. Akwai ƙasashe da dama wa'anda yake suna so su yi abinda demokarasiya ta hana, abinda dokar ECOWAS ta hana. Kinan duka irin wannan zaman zuwa gaba, yanzu dai mun bar shugabannin ƙasa su ba da magana. Muna kashedi ga masu san su yi katsalanda bisa ga kan doka duk ta cikin wanda yake cikin ECOWAS. Muna kashedi kuma muna wuyo.
Da yake jawabin bankwana, shugaban majalisar mai barin gado Mustapha Sisalo ya bayyana gamsuwa da irin ayyukan da majalisar ta sayawa ta gudanar a tsawon shekaru hudu da suka gabata, ko da yake har yanzu da sauran rina a kaba, in ji shi.
Aujourd'hui tout comme hier, ces attentes ont pour nom la paix et la sécurité.
Yace kamar yadda abin yake a jiya, a yau ma talakawa na jiran ganin an magance wasu tarin matsalolin da suka fi addabar su, wato zaman lafiya, tsaro, yanci, kwanciyar hankali da demokradiya, sai uwa uba batun inganta rayuwar al'ummomi a daukacin kasashen nan namu.
Nous avions mené cette mission délicate avec détermination.
A nasa bangare, shugaban rikon kungiyar Sayyidawo Isu Muhammadu na Nijar ya tabo wasu muhimman batutuwan da ke faruwa a wannan yanki a fannin siyasa a yanzu haka, inda ya ce an fara samun ci gaban demokradiya.
La décision récente prise par mon frère Yami Alassane Ouattara de ne pas briguer un troisième mandat.
Yace ina yabawa dan uwana Alassane Ouattara na Côte d'Ivoire bayan da ya janye kudirin tazarcen da ya sa gaba a can baya. Saboda haka ina kira ga shugabannin kasashen Gina Bissau da Gina Conakry su yi koyi da wannan kyakkyawan misali don kaucewa barkewar rigingimu.
Nous devons nous préparer et organiser une riposte commune.
Shugaban kasar ta Nijar ya shawarci kasashen Afirka ta Yamma su gaggauta haɗa ƙarfi a ƙarƙashin inuwar kungiyar lafiyar yankin, wato OIS, don tunkarar cutar nan ta coronavirus da ke ƙara yaduwa a sassan duniya.
Et la pandémie de la pneumonie liée au coronavirus COVID-19.
Batun tsaro a yankin Sahel da yankin Tafkin Chadi na daga cikin matsalolin da kungiyar Sayyidawo ke faɗi tashin ganin ta magance, kamar yadda yake rubuce a wata ajandar shekaru hudu. Saboda haka sabuwar majalisar dokokin da ke matsayin ta biyar a tarihin wannan yanki ke da alhakin bullo da shawarwari a ƙarshen wannan zama na tsawon kwanaki biyar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla, gaida Sulemu Muni Barma. A yau Litinin ne gwamnatin jihar Kano ta sauke Malam Muhammadu Sanusi na biyu a matsayin sarkin Kano. Kano ta nada Alhaji Aminu Ado Bayero ya zama sabon sarkin Kano. Lamarin da ya kai ga tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar ya bayyana rashin jin daɗinsa ganin ƙoƙarin da kwamitinsa ya yi domin sasanta tsakanin gwamnatin Kano da masarautar Kano bai tasiri ba. Tsohon shugaban ƙasar ya mana tsokaci akan batun da ake yi cewa rashin sa bakin shugaba Muhammadu Buhari ne ya kai ga wannan matsayin ga dai yadda hirarsu da Yusuf Ali Haradde ta tafi.
Gwamnati ke da wuka shi ke da nama. Tunda yake shi sarki yana ƙarƙashin gwamna ne, nauyin dai abin zan ce yana hannun gwamna ne, don shi ne kamar yadda na ce mai wuka mai nama. Tunda yake yana da wuka yana da nama, mun dai iyakacin ƙoƙari mu daidaita su kamar yadda na ce mun ci tura kenan zan.
To ana ganin cewar a rashin sa baki na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana daga cikin abin da ya ƙara sa abin nan ya damalmale.
To a halin yanzu ba zan iya ce maka ko shugaba Buhari ya sa baki a cikin wannan magana ba ko bai sa ba, domin ba ni Najeriya. Amma kafin in taso lokacin da muka mika wannan report namu, mun tattauna da shi kuma ya nuna ko da yake maganan constitution ne zai sa baki don a samu matsala a cikin wannan batu. To bayana ko ya samu ya yi magana ban sani ba.
To ana iya cewa rashin yin magana shi kusan shi ne ya kawo ga aka kai ga cire shi sarki?
To wannan ni ba zan kamar yadda ni ce ban sani ko ya sa baki ko bai sa baki ba. Amma dai ga alama tun da ya anshi wannan report namu ga alama ya sa baki, amma ba zan iya tabbatarwa ba. Kuma in ya sa baki zan yi mamaki bayan ya sa baki mu kai inda wannan abu ya faru. To amma ka san komin sa baki komin shawaran da aka bayar abinda Allah ya kaddara babu mai canza shi.
Tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar kenan a hirarsa da Yusuf Harande. Wasu 'yan Kano su ma sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka.
Sunana Muhammad. Allah ya zaba mana abin da ya fi alhaji.
Ya ka ji da
zaman lafiya. A mun ji dai kamar al'amari muna alhinin abu.
Na ji bacin rai da ba shi da masantuwa. Wannan musiba kuma Allah ka ije mana ita.
Da aka ce an cire sarki ya zufa da zo miki.
Wallahi tashin hankali abin da ya samu maka muna tsoron kuma Allah ya kare mu. Allah ya tsare al'umma.
Bai ba wani abu bane, dama abin da ake sarin zai faru ne, amma wannan ya nuna kamar misali kaman irin matsaloli kenan da aka kunno wa jihar Kano. Wannan ya nuna kenan duk sadda wani gwamna ya zo sarki goma zama gwamna goma sarki goma kenan abin zai zama a sare mu ce Allah ya kiyaye harin sarauta a jihar Kano da kuma arewa gaba ɗaya. Ma za mu iya cewa an gama tarwatsata.
To madalla anan ne kuma muka bude layinmu domin ku kira ku tofa albarkacin bakinku akan yanda kuke kallon wannan batun na jihar Kano. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan faifai.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To mun samu kiran farko daga jihar Ogun. Wane ne daga Ogun?
alaka mun sai ne sokotan Najeriya ya bi lokar gamin ruga kaya
to bismillah malam
gaskiya ba mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abubuwan da faru a Kano ubangiji Allah shi ga wannan alamar na ruga annabi tsakanin sarki da gwamna ubangiji Allah shi rishe su muna roƙon talakawan Kano don Allah su kai zuciya nesa kada su dauke wushi da al'amari abai ga mun to ba daidai ba don Allah don annabi Allah su sa zuciya su hankuri ubangiji Allah shi ba su hankuri don albarka annabi
Allah ya sauka yawa to bar mu je kuma jihar Kwara wane ne a Kwara
assalamu alaikum wa rahmatullah
magana
Bello Garba eh dinam ya bula kala kala daga nan Kwara a Najeriya a gaskiya dangane da wannan abin da ya faru a jihar Kano sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu dai muna kira ga dukansu mahukunta to duk abin da ya kamata a yi to aiki a kan gaskiya kuma muna kira ga shugabanninmu musamman ma sarakuna da su yadda kansu ga harkar siyasa don gaskiya shiga harkar siyasa shi ke sa ana samun irin wannan matsaloli kuma muna kira ga shugabanninmu na arewa da ya kamata a ce tsaye na ganin cewa an kawo da irin wannan matsaloli don gaskiya ruguza a shugabancin arewa ne don kaga yanzu masarautar Kano gaskiya an rage mata kari kuma a ta gomashinta kuma ya rabu ga jama'a mai magana Bello Garba na gode biyoyi
to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Taraba wane ne a Taraba
in kuna tare da Bukar mai shayi Mailo mazaunin Maraban Kulini
to malam Bukar bismillah
eh a halin hakika gaskiya wannan al'amari bai yi kyau ba don sun sarakuna da kanta suna shiga cikin siyasa ba kuma shi ma kowane gwamna in yi ya kamata ya tafi
layin malam Bukar ya katse bari mu je jihar Kebbi wane ne a Kebbi
to assalamu alaikum kuna magana da Shehu Arba Asara ina kiran ku da Kebbi state danko Asago
to bismillah malam Shehu
to alhamdulillah wanga gwamna Ganduje ubangiji Allah ya dashi wallahi mun ji dadi sosai sosai kuma Alhaji Alhaji zan sabu lokaci da na san mai kudi amma na ji mashi kudin umra shi da ya sanar wannan wallahi na ji mun ji dadi gwamna Ganduje Allah ya mai albarka hankulin shi yayi yawa
wallahi
bai bamu sa ran za a bar sarki ya kai ma wata uku sun sadi a mulkin shi ba ya kyauta ya raina mai da waye wallahi
to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Borno wani ne a Borno
ni ne baba gana a jihar Borno
to baba gana duniya na sararin ka
wato ni ba komai bane a guda ya bani haushi a cikin tafiya mulki ta sarauta mai hada gwamnati da sarauta da mu mun santa abu ne wanda kin maker za su zo na su hada amma ke kuma ni ba mai goyon baya abin da aka dan Ganduje yayi ba shekara hudu ne yake
to to mun gode kwarai da gaske to mu ma mun gode kwarai da gaske malam baba ga nake nan daga jihar Borno yake cewa mai hada sarauta da kuma harkan siyasa to jama'a za ku ci gaba da bugu mana waya domin ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan wato abin da ke faruwa a Kano na sauke sarkin Kano da kuma nada sabo don haka wannan shine maudu'in mu na yau za ku iya bugo muna domin ku saurare mu ku ba da ra'ayinku muna da kira daga jihar Bauchi wane ne a Bauchi
Musa Nasiru ne daga Azare
to Musa Nasiru duniya na sararin ka
wato wannan bigin sarki da aka yi gaskiya ya bai wa mutane mamaki wato ita gwamnatin jihar Kano wato bata bi dokokin kasa ba saboda shi dai gwamnan Kano faruwar sa da siyasa duk abin da yake fada iya fada a bisa shari'a kuma shi Ganduje ya zo ya cire shi rana ɗaya tak to wannan mu auge mana daɗi ba bamu ji daɗin sa ba yawwa
to mun gode kwarai da gaske
Allah huta zuciyarsa Allah ba
mun gode bar mu je jihar Katsina wane ne a Katsina
amma da lawaye ne
Muhammad
Allah zaba
to bismillah
abinda ya zama alkhairi Allah zaba masa abinda ya zama alkhairi Allah ya masa bukatun sa na alkhairi Allah ka dauke masa ya tuntuni
to mun gode kwarai da gaske bar mu je jihar Niger wane ne Ali Niger
Ibrahim ne yake hula daga garin Niger da akin ma
to malam Ibrahim duniya na sararin ka
to masha Allah ya gaba ya koma ke wannan al'amari zamu ce gobara ce daga teku ta taso maganin ta Allah kai
domin saboda idan ya kasance su ainihin manyan sarakuna da sauran ainihin waɗanda ake suke da ido ido da kima, kamar misali cikin al'umma ya kasance sun sa sun kallafa mu rayuwarsu siyasa, to ba abin da ba zai iya kasancewa tare da su ba.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je jihar Kano inda wannan batun ke faruwa. Wane ne a Kano?
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Shafi'u Abdulhamid ke magana daga Kano State.
To Malam Shafi'u, duniya na sarinka. Malam, to bari mu je jihar Bauchi kafin mu sake samu na Kano. Wane ne a Bauchi?
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka, mai magana Sama'ila Yasawa kashin ma da karamar kubar Ganjo a jihar Bauchi.
To Malam Sama'ila, duniya na sarinka.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babban burin shugaba Muhammadu Buhari da sarkin Kano da gwamnan Kano da ya cika. Mu dai wannan dai walakanta mutuncin arewa aka yi mana, amma ni inda ban ji daɗi ba da gwamnan Kano sai ya dora kansa ya ce shine sarki shine gwamna. Ba mu ji daɗin hakan ba. Ai dai ya isa da mulki ya kamata ya mai da shi shugaba Muhammadu Buhari, ya ce dama ba zai sa baki ba akan shi, baya so ya saba dokan kasa. To wannan abin da aka yi ba mu ji daɗi ba. Don haka Ubangiji Allah shi wannan sarki da zuriyarsa da dukkan Najeriya, Allah ya zaunar da kafanmu lafiya.
Amin.
Ubangiji Allah ya sa hakan ya zo mana alkhairi. Amma sarkin dai ya zama gwamnan, ya kuma zama kansa sarki da kansa.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Fada ku makeri, barka da lasariya.
Yawwa, barka da.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa da ke a Kaduna tarayyar Najeriya.
To bismillah Imam Murtala.
To baba, kaga mu dawa mun dade muna faɗa a kafar nan naku, tun daga raba masarautar nan mun san me ake nufi. To yanzu muna jira mu ji za a haɗa masarautar ne tunda bukatar su ta biya ko ku a'a. Kuma muna gaya masa ya zama gwamnatin tarihi, duk ƴaƴanmu ya mun gaya musu shine wanda ya karya mana darajar masarautar Kano. Wallahi har zuri'ansu ji sai mun dinga kallon su, tunda manyan shaidan malamai sun ja mai kunne, dattijan Kano ƴan arewa sun ja mai kunne, ya yi abin da yake so. To tarihi zai a buga tarihi kenan, ya wargaza masarautar Kano. Kuma idan muka ce za mu je mu ziyarci shi sarkin a Nasarawa, sai ya hana mu je mu ziyarce shi. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je jihar Jigawa. Wane ne a Jigawa?
Yawwa, kuna magana da Ya'udu, ɗan makaranta mai nama ƙaramar hukumar Taura jihar Jigawa, Najeriya.
To Malam Ya'udu, duniya na sarinka.
Yawwa, to abin da aka yi a wannan misali a jihar Kano, abin da masarauta ƙaramar gwamna ya yi, wato ya nuna cewa shi a tole ya nuna baya ra'ayin 'yan jihar Kano kenan gaba ɗaya. Domin yanzu abin da aka nuna a Kano, an nuna siyasa ɓaro-ɓaro a jihar Kano. Kaga haka bai dace ba. Ya kamata ya yi karatun tanitsu, saboda shi ma yana iya sauka a mulki. Wannan kuma wanda ya sauke ɗin yana iya shekara dari ma ana yi a kan mulki. Shi kuma mai zuwa ya tafi ne, baƙo ne. Saboda haka a tashi lafiya da Ya'udu mai nama.
To mun gode
ƙwarai da gaske.
To na gode ƙwarai da gaske. To ina jin iya abin da za mu iya ɗauka kidan na kira, kuma mun gode ma waɗanda suka kira mu duka. To ba talla, yanzu kuma lokaci ne da Murtala Faruk Sanyin na zai gabatar muna da
wasanni a takaice.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta haramta buga wasannin ƙwallon ƙafa a dukkan filayen ƙasar ba tare da sahihai kuma ingantattun ayyukan kiwon lafiya da na agajin gaggawa ba. Ministan wasanni na ƙasar Sunday Dare shi ne ya bayyana matakin a wata sanarwa a yau Litinin, kwana ɗaya bayan mutuwar wani ɗan wasa a tsakiyar fili, wanda masu fashin baki suka ta'allaka da rashin ingantattun kayan kula da lafiya da ba da agajin gaggawa a kusa. Ɗan wasan baya na ƙungiyar Nasarawa United Chinemi Martins ya yanke jiki ya faɗi a cikin filin wasa sa'ad da ƙungiyarsa take fafatawa da Katsina United a jiya Lahadi a garin Lafiya. An garzaya da ɗan wasan a asibiti inda aka tabbatar da mutuwarsa. Haka kuma sanarwar ta umarci hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar ta NFF da cewa ta sanya dokar tabbatar da dukkan kayayyakin kula da lafiyar 'yan wasa a cikin sharuɗan baiwa ƙungiyoyi rijista. An dakatar da dukkan lamuran wasanni a ƙasar Italiya har sai aƙalla ranar 3 ga watan Afrilu sakamakon cutar coronavirus da ke ƙara uzura a ƙasar. wata sanarwa da kwamitin wasannin motsa jiki na Olympics na kasar ya fitar. Ta ce matakin ya hada da dukkan wasannin kwallon kafa na gasar Serie A, to amma banda wasannin gasanni na kasa da kasa na kungiyoyi ko kuma ƴan wasan kasar. Tuni da hukumar gudanar da babbar gasar kwallon kafa ta Serie A ta shata dokar cewa dukkan wasanninta za a buga su ne ba tare da ƴan kallo ba har nan da ranar 3 ga watan na Afrilu. Ana sa ran gwamnatin kasar ta Italiya za ta kafa doka da za ta karfafa matakin. Kasar ta Italiya ce ta fi shafuwa da cutar a nahiyar Turai ya zuwa yanzu, inda aka tabbatar da mutane fiye da 700,000 da suka kamu da cutar tare da mutuwar mutane 300. A kasar Faransa kuma za a fafata wasan zagayen 16 na gasar zakarun Turai wato Champions League tsakanin kungiyar PSG ta kasar da Borussia Dortmund ta kasar Jamus a gobe Laraba ba tare da ƴan kallo ba sakamakon fargabar cutar. Ƴan sandan kasar sun yanke wannan shawarar ta daukar wannan matakin a yau Litinin domin magance kara yaduwar cutar ta coronavirus. PSG wadda ta doke Dortmund a wasan farko da ci 2-1 za ta karbi bakuncin Dortmund din ne a filin wasanta a gobe. Kasar Faransa na da mutane 1,116 da aka tabbatar da kamuwarsu da cutar ta coronavirus a cewar alkaluman hukumar lafiya ta duniya. Murtala Faruk Sanyin na daga Washington DC.
Kuma da Allah a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC, yanzu ku karfe 4 ne da minti 57. Yanzu kuma ga Yusuf ya dawo da labarai a takaice.
To baba, a takaicen shine a yau Litinin kasar China ta bayyana da sanarwar samun adadin sabbin mutane masu bi karanci da suka kamu da cutar coronavirus, yayin da kasar Italiya kuwa da aka samu kashi daya cikin hudu na mutanen kasar aka killace su. Kana fasinjoji da ke jirgin shakatawa da ke shirin sauka a jihar California ta nan Amurka, bayan an samu wasu daga cikin fasinjojin suna dauke da wannan cuta. Zababban shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani da abokin takararsa Abdullah Abdullah kowannen su ya gudanar da bikin rantsar da kansa a matsayin shugaban kasar a yau Litinin, wanda hakan ya kara zafafa rikicin siyasa a kasar da haifar da wani kalubale ga yunkurin kawo zaman lafiya da Amurka ke yi. Yau Litinin kasar Jamus ta Germany ta ce ta ce kungiyar EU tana duba yuwar karbar yawan kusan 1,500 na yara ƴan gudun hijira da suke wadi su sansani a Girka. Antina an gudanar da wannan tattaunawar jim kadam a wani taro da aka gudanar a taron da yake nuna yake duba da yuwar a karɓi waɗannan yaran a game da niyyar karɓarsu. Wannan sanarwar ta fito ne ta gwamnati mai nuna cewar za mu taimaka wa Girka wannan mummunar yanayin bil adama da ta shiga ciki. Za mu karɓi yara 1,000 zuwa 1,500 daga kasar ta Girka. Sanarwar kuma ta ce za a duba yuwar ganin yadda za a kawo ƙarshen wannan matsala.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare. Sai gobe da safe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da wannan shiri, da kuma Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni, sai injiniyanmu na wannan dare Aidin Otku. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.